الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا sha daya ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 1 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa dai a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Bainaz Zawjayn littafi ne wallafar Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 42 a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da wato maganar wato tsara gida da tsaftace shi wanda wannan shine abin da yafi kayatarwa a cikin gida gida ya zamanto tsaftatacce kuma gida ya zamanto wato mai tsari koda bai da girma yakan zama mai yalwa akan ganshi yayi allowance yayi fadi saboda tsarin da kuma tsaftar da ake yi masa duk girman gida to yakan iya zamantowa kamar kuntatacce duba da irin shirgi da rashin tsafta da rashin tsari da gidan yake da shi mun tattauna game da inda malam ya ba wa mata shawarwari ta wannan bangaren sannan mun tattauna game da gabar kada mace ta zama mai neman saki a wajen mijinta duk da cewa akwai hadisin da malam ya bude da shi inna abgadul ko abgadul halal ila Allah inda Allah talak mun fadi abinda malamai suka fada akan wannan hadisi game da raunin isnadinsa da kuma rashin ingancinsa amma dai akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta babu wani dalili ba tare da tana cikin wani mawuyaci da matsanancin hali ba to haramun ne wannan mace ta ji kanshin aljanna mala ya ba mu wasu ɗan hikayoyi da wasu kisoshi na wasu bayin Allah da suka auri wasu mata kuma matan ba su gane cewa Allah ya yi musu ni'ima ya musu baiwa ba suka nemi sai an sake su kuma suka fada hannun wayanda ba su san darajar su ba ba su san kimar su ba kuma ba sa tsoron Allah wajen tafiyar da rayuwar iyali sannan mun tafi kusan gaba ta karshe ta wannan littafin wato nasihohi na bai daya tsakanin ma'aurata gabaki daya inda malai yace shawarar da zai bawa mata da miji ma'aurata shine a kiyaye mugun kishi babu laifi namiji ya zama yana kishin iyalinsa babu laifi mace ta zama tana kishin mijinta amma kishi irin na rashin kan gado kishi irin na hauka kishi irin wanda yake mummuna to wannan shi kuma ai hattara da shi abun zargi ne lallai kishi wanda yake mai kyau wannan yana daga cikin abin da ke nuna lafiya da kuma farin cikin rayuwar iyali. Sannan ita wato shi kishi wata adifa ce madaukakiya wanda ma'aurata da ita suke gane wato darajar daukaka wato daukakar matakin soyayya da ke tsakanin su. Idan namiji ya fahimci cewa mace kwata-kwata bata kishin sa, to wannan yana nuna cewa irin kaunar da take masa bata kai ta kawo ba. Haka duk matar da duk abinda zace ba ruwan mijin bai kishin ta, to wannan yana nuna darajar soyayya da ke tsakanin su bata da ainihin wato kima. To sai malam kuma yace kishin nan dai iri biyu ne, akwai abin yabo, akwai abin zargi. Wato shi kishi abin yabo shine kishin da ɗaya daga cikin ma'aurata ke yi akan dan uwansa, in yaga dan uwansa zai fada abinda Allah ya haramta. To anan ake so mace ta nuna kishin ta, bata yadda mijinta ya dinga kulla alakoki da mata waɗanda suke ba alaka ta aure ba, ba alaka mai kyau ba. Kamar yanda shi ma namiji ba zai aminta ba, ba kuma zai lamunce yin mu'amala wadda take bata dace ba da wasu mazajen ta bangaren matarsa. Mun karanta hadithin Sa'ad ibn Ubada, wanda sahabi ne cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai kishi, inda yake cewa law ra'aytu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bi sayfi ghayra ko ghayr musfahin ay bi hadd sayf. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu kuna mamakin irin kishin Sa'ad, to ni din nan na fi shi kishi, kuma ni Allah madaukakin sarki ya fi ni kishi. Mun karanta hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, inda yace wata rana muna zaune, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari, yace wata rana yana bacci a cikin bacci, sai ya mafarkin gashi a cikin aljanna, har ya hangi wata mace tana wato dan wawwanke jikinta, tana dan yin kwalliya da tsafta a gefen wani bene. Tace wannan sayyidina Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gida na waye? Sai aka ce wannan gida na Umar ne. Yace da na yi niyyar in dan shiga in kewaya in ga irin yanayin gidan da irin yanda taswirarsa take, dan in nazo in ba sayyidina Umar labari. Amma sai na tuno irin kishin sayyidina Umar wanda yasa na fasa. Shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake labarta wa sayyidina Umar, to sayyidina Umar ya fashe da kuka saboda murna da farin ciki. Sannan yake cewa ya bakin Allah, koda zan yi kishi, ai ba zan yi kishi da kai ba. Awa alaika ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ogar. To duk mun tattauna wannan, da haka zamu tashi gaba ta inda muka karanta wani wata magana ta Abdullahi ibn Ja'far, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala Abdullahi ibn Ja'far, Abdullahi ibn Ja'far yake cewa Yusuf ibn Tahu yana wa yassa wasiya, yace iyaki wal ghayra fa innaha miftahu talaq. Yake cewa ki kiyayi wato matsanancin kishi, ki hattara da wato kishi na rashin kan gado da rashin lissafi da rashin tunani. Wannan mummunan kishi din miftahu talaq shine mabudin saki. Ma'ana duk matar da take so ta bude wa kanta kofar mijinta ya sake ta, to ta zama mai zazzafan kishi irin wanda yake ba na misali ba, ba irin kishi wanda yake abun yabo ba. Wannan Abdullahi ibn Ja'far ya ja hankalin yarsa lokacin da zai kai ta gidan miji, yayi mata wasiya, ya ja kunnanta cewa lallai kishi yana daga cikin abin da ke kara wa aure armashi, amma ba kishi wanda yake na hauka ba. Wa nazala Qais bin Zuhair bi ba'd al-Arab. Qais bin Zuhair ya sauka a wani bangare na wasu mutane cikin Larabawa, har ma aka ce ya aure mace a cikin su. Fa qala lahum, sai yake ce musu, ana gayurun wa ana fakhurun wa ana anafun. Ma'ana ana gayurun, ni fa mutum ne mai kishi, wa ana fakhurun, ni mutum ne mai alfahari mai ji da kansa, wa ana anafun, ni mutum ne mai nuna kyama. Walakin sai dai la agaru,
bana yin kishi hatta ara har sai naga sababi ko dalili ko alamun da za su sa in kishi. Ma'ana ba hauka yake ba a kishin, ba kishi bane irin na hauka marar ainihin wato tsari da ainihin wato lissafi, ya zamanto kawai zunzurutun rashi yadda da zargi ya shiga tsakaninsa da matarsa. A yace shi ba irin wannan, yace baya yin kishi sai ya ga sababin da zai sa ya kishi, sai ya lura cewa ana kokarin kulla wata mu'amala wadda Allah ma bai yarda da ita ba, to anan yake nuna gaskiyar magana wannan matarsa ce kuma ba zai labunci haka ba. Shine ma'ana la agaru ba na yin kishi ba kawai haka kawai da abin da ya kamata a yi kishin, da wanda bai kamata a yi kishin ba mutum ya yi ta kishi, ya ce a'a ba na yin kishi hatta agaru har wato la agaru ba na yin kishi hatta ara har sai na ga ainihin wato abin da zai sabbaba wato abin a yi kishi din. Wala afkharu ya ce sannan ba na yin alfahari ba na yin fankama hatta af'alu, a wata ruwayar hatta akhfaru ko ukhfaru, a wata ruwaya hatta ufakharu, wato ba na yin alfahari har sai an yi min alfahari, ma'ana kamar sakayya yake har sai an yi min abin da zan yi alfahari, shine hatta ufalu har sai an yi min ufala, an yi min abin da zai sa ni nima in yi fankama da alfahari. Wa ala anafu sannan ba na nuna kyama hatta udama har sai an zalunce ni. Ma'ana wa'annan kalmomi guda uku da ya faɗa ba haka kawai yake yin su ba, inji Zuhair wato Qais bin Zuhair yace yana yin kishi amma kishi mai ma'ana yake yi, sai in abin kishin ya kama yake yin kishi, to babu laifi kai ma ka zama mai kishi akan iyalinka idan abin ai kishi din ya kama. Wa zata yawmin wata rana ahadat ba'adhu nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam lahu qas'atun fiha sarit, wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wani abinci da ake kira sarit a cikin plate dinta ko a cikin akushinta, khubzun muballalun bima'il marak, wato abin da ake kira da sarit wato gurasa ce wadda ake zuba mata wato ruwan miya ko ruwan farfesu, wato wanda za ta zamanto ta jika da shi, ta danyi wani wato gurasa ce sai aka zuba mata ainihin wato ruwan farfesu ta dan jika da wannan ainihin wato ruwan farfesin, wannan shi ake kira da sarit. Kuma an ce wadda ta yi aikin Zainab ce radiyallahu anha, an ce ita ta aiko da wata cikin masu yi mata hidima, kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin nana Aisha, daga nana Aisha tana cikin ɗaki kawai sai ta ji an yi sallama, sai ta ga yarinya yar aike ko kuma khadima din ta miƙo wa annabi sallallahu alaihi wasallam akushi da abinci, wa huwa fi baiti sayyidati Aisha, kuma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin nana Aisha kuma girkin ta ne. Fa darabat yadal khadim, nana Aisha sai ta tankwabe hannun dan aikin, fa saqatat as-sahafa sai wannan akushin ya bare, fam falaqat abincin ciki ya zube shi kuma akushin ya tsage ko ya fashe. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam ce garat ummukum, yace baba ku tayi kishi, wa azwajuhu ummahatum, wato matan wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne, da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa al'umma yace kun ji ba baba ku tayi kishi, ma'ana an ya za a aiko da abinci kuma tana cikin kuma a ɗakin ta kuma ranar girkin ta, da haka sai ta kasa hakuri, ma'ana tana ganin kamar wani salo ne na a kwace mata ai mata sinacin, daka abban mata mijinta ya za a yi mata wani a dinga yi wani aiki ta yana tana abin nan, wannan duk wani salo ne da dabaru irin na mata dan su ga cewa sun sha gaban abokiyar zaman su a rayuwar aure, daka nana Aisha ta nuna bata amince wannan ba. An gane ko? دا haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ko kuma a cikin ruwayar sai aka ce ya dauko akushi mai kyau na nana Aisha ya kuma tattare abincin da ya zube ya mayar ciki tunda dawa mun ji gurasa ce da haka sai aka mayar ya mayar ciki sai ya ce wa dan aiken ko yar aiken ki je ku yi amfani da ita ce baba ku tayi kishi kishin baba ku ya motsa an gane ko to kaga a inda ake so mata su zamanto masu kishi kenan wajen competition da gasar ya za a yi a shagaban juna wajen farantawa miji da kyautatawa miji da karbe miji daga hannun wadda ta iya allanta ta wanke to wannan shine kishi wanda yake mai ma'ana ba kishi na kulumboto ba ba kishi na ke ba magana mai dadi ba ke ba iya girki ba ke ba tsaftar arziki ba ke ga kinan ma a rasa me za a kalla a tattare da ke na farin ciki da kwanciyar hankali babu kuma ki hau bala'i da sababi da sauransu wannan kaga wannan kawai wato wani lokaci in mutun ya rasa abinda zai yi fada da shi kawai shikenan sai ya tsiro wata fitina ya tsiro wasu abubuwa waɗanda za su kawo hargitsi da rashin zaman lafiya a rayuwar aure amma gaskiyar al'amari gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kishi amma kishi ne na kokarin farantawa annabi sallallahu alaihi wasallam wadan kowace tana son ta kyautata yanda za ta shiga ran annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da ƴan uwarta to wannan kaga kishi ne wanda yake inda irin sa mata suke yi ba magana a sabauta abokiyar zama ba magana a sabauta ƴaƴanta ba maganar a dinga ainihin wato fadace da doke-doke da zage-zage da cin mutuncin juna da zuwa police station to wannan kaga shi mai gidan kusan ba kaunarsa kuke ba kawai kuma da gidansa filin dambe to kaga gidan mutum ya je ya dawo ya ga gidansa ya koma kiss garden ai kaga akwai matsala ko to wannan gaskiyar magana shine kishi wanda yake marar kyau amma kishi irin wannan wanda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kuma sauran mata masu sanin ya kamata suke yi shi ya kamata mace ta koya wannan hadisi imamu al-bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2225 warwiya an sulaiman ibn daud alaihi salam an ruwaito daga sulaiman ibn daud alaihi salam annahu qala li ibnihi annabi sulaiman ya ce wa dansa ya bunayya ya kai dana la tukfiril ghaira ala ahalika kar kai zama mutum mai yawan kishi akan iyali min gairi ribatin ba tare da wani abu da zaka na kokonto ba riba shine kokonto ba tare da wani abu da kaga ya faru kake shakka akan sa ba ba tare da wani movement dinta da ka gani wanda ya jefa maka ayat tambaya ba haka kawai ana zaune lafiya babu dalilin yin kishin ba dalilin yin zargi kawai ka dinga zargin iyalinka wannan kar kai haka Annabi Sulaiman ya ce wa ɗansa karka zama mutum mai yawan kishi da zargin iyalanka ba tare da dalilin da zai sa a yi haka ba. Fatur madi so a ganin da nan ka karɓe wayan matarka, a ganin da nan ka cire sim ka kakkarya ka sake sa mata wani. To duk ire-iren waɗannan abubuwan in babu dalilin yin haka to kamar kana wato kana sa fatur madi so a dinga jifan matarka da mummunan aiki min ajalika saboda kai. Wahiya bari'atun kuma alhalin ita kubutacciya ce domin aka ga cewa tsaran yayi yawa tsanantawar yayi yawa kamar yadda mun ka karanta a baya wanda ma akwai wanda gidansa ya babbake saboda kawai tsananin kishi in zai fita ta waje yake kulle gidan ta waje kawai sai ya sa abin nan ya kulle da haka gobara ta kama makwabta suna ta san su kawo dauki babu gida ya kone iyalan duka suka kone to kaga wannan ai ba kishi bane to saboda haka kar mutun ya zamanto mai irin wannan kishi da haka Sulaiman ibn Daud yake cewa ɗansa kar ka zama mai irin wannan kishin fatur ma bi so sai ka sa a dinga jifan matarka bi so da mummunan abu a dauka wata dabi'a take marar kyau min ajalika kuma saboda irin zargin da kake mata wahiya bari'atun kuma alhalin ita kubutacciya ce ba ta aikata kowane laifi wata qulul hikmatul yabaniya wato a cikin maganganu na hikima na mutanen Japan suna cewa iyyaka wal ghaira fa inna tumitu mahabbata zawjatika laka wai ka kiyaye matsanancin kishi domin kishi wanda yake mai tsanani yana kashe kaunar matarka a zuciyarta tumitu mahabbata zawjika laka wannan yana kashe karsashi na kaunar da matarka take ma yawa mutum ba a san ya zama haka يا حكيل فضيل بن الهاشمي قال يجي كنت مع ابنة عمي نائما على سريري Al-Fudail ibn al-Hashimi yake bada labari yace kuntu ma abnati ammi yace na kasance ina auren wato yar baffa na wato mana cousin dina kenan ko yace ina aurenta muna tare da ita na imam muna bacci ala saririn akan gado iz zaharat ilayya ba'du jiwari sai wata daga cikin kuyangina sai ta dan bayyanar da wani abu na jikinta wata daga cikin kuyanginsa sai ta bayyanar da wani bangare na jikinta sai ya gani fa nazaltu tace tunda bacci ake fa nazaltu sai ce sai na sako daga kan gado ita matar yar baffan nasa da matarsa kenan tana bacci dan haka sai ya sako fa qadaitu hajati minha yace sai zagaye je biya bukatarsa da wannan kuyangar tasa thumman sarabtu yace sannan sai na dawo na sadado dan zo in sake kwantawa fa bainama ana rajiun ina kan hanya ta dawowa daga can wajen kuyangar zuwa daki wajen matarsa idla daga ni a karabun yace sai kunama ta dana masa yace sai kunama ta harbe shi fa qalat li ibnatu ammi to kaga kunama ta harbu mutum ai ba zama lafiya wannan mata ta sa yar baffansa sai ta farka sai ta gan shi mallan ya kasa bacci ana ta gumi sai ta ce malaka me ya same ka ne qultu sai na ce lada gatni aqrabun ce kunama ce ta harbe ni qala sai ta ce wa ala sariri aqrabun akan gadan kunama take saboda abun aidan mamaki muna kwance muna bacci kace kunama ta cije ka akan gado kunama ta cije ka qultu sai ya ce a nazaltu li abula sauka ne na je dan nayi bawali fa asabatni shine fa kunamar anan muka hadu da ita ta cije ta harbe ni fa fadilan lima fa'altu sai ta gane me nayi sai ta ankare ta gane me ya aikata fa garas sai kishi ya kamata sai kishi ya motsa falamma asbahat qala li khadamiha da gari ya waye taimasa shiru ta gane me ya faru da gari ya waye sai ta cewa masu hidima na gidan la taqatulanna aqraban fi dari sana kar ku ƙara kashe kunama a nan gidan nawa tsawon shekara guda kar ku ƙara kashe wata kunama duk kunama da kuka gani ku rabu da ita tsawon shekara da thumma qalat sannan sai ta ce iza usiya Allahu fi darina fa inna aqaribana taghdabu wa darun idha nama hurrasuha aqama alhudud biha alaqrabu sai ta wannan baitocin sai ta ce iza usiya Allahu fi darina ai mu yan muna da karamomi idan aka saba wa Allah a gidan nan namu fa inna aqaribana hatta kunamin gidan mu taghdabu fushi suke duk sanda akai saba wa Allah a wannan gidan ba wai mu mutanen gidan ba har kunaman da take cikin gidan ita ma fusata take wadarun idza nama hurrasuha gidan da idan masu tsaro da masu gadin gidan suka yi bacci aqamal hudud bihal aqrabu kunamu ne suke zuwa su tsatsaya a bakin boda a bakan kan tsara bakin kofa su tsara ko ina ai ma dalla da waɗannan kunamu wato an samu ma'aikata kenan nashru asrarul jimaa daga cikin abinda nasihohin da ake yi wa ma'aurata nashru asrarul jimaa wato yada sirrin kwanciyar aure wannan yana daga cikin nasihohin da ake yi wa ma'aurata kar su zama masu yin haka qala Allahu ta'ala Allah ta'ala yace فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات نغرتاتون ماتا قانتات سوني ماسو تنتصدا اني غا مزاجي حافظات للغيب ماسو كيايهوا ني غا ابيندا واتو با غني با بما حفظ الله ده تصريور الله ma'ana hafizatul lil gaibi masu kiyayewa ne a bayan idan mazajensu ba wai sai in miji yana nan take kiyaye dokokin Allah ba take tsare mutuncin aurenta ita nagartacciyar mace shi sa ake son ka auri almar'atu salihah na farko zaka ci ribobi da yawa daga cikin riban mar'atu salihah qanitatun mace ce mai takure adaka a biyayya ga miji ba za ka ga suna sa insani ciwo ba zai ce ai baki ba zai hana a hannu a ki hannuwa ba baya ba za ka samu haka ba qanitatun masu da'a ne matuka ga mazaje hafizatul lilghaibi kuma masu kiyaye mutuncin mazajen su ne a bayan idan su bima hafizallah da tsarewar Allah suratul nisa aya ta 34 hafizatul lima yajri bainahunna wa bain azwajihinna ma'ana su nagartattun mata masu kiyaye abin da ke gudana ne tsakanin su da mazajen su fi ma yajibu katumuhu cikin abin da ya wajaba a boye shi wa saturuhu a sitirce shi duk abin da yake ya kama ya wajaba a sitirce shi a boye shi to ba za ka taba ji sun fitar da shi ga wani ba wannan ita ce salihar mace daga cikin sufofin su suna kiyaye sirrin aure bayan da za a yi kaji sirrin auren rayuwar auren su ta fitar da shi ba za ka ji wannan ba kamar yanda ba za ka taba samu shi ma nagartaccen namiji yana yada sirrin matarsa sirrin sa tsakaninsa da matarsa yana fada ba ba za ka samu wannan ba wa ana asma binta yazid radiyallahu anha annaha kanat inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga asma binta yazid bin sakan wato wata daga cikin kawayen nana aisha kenan radiyallahu anha annaha kanat inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata rana tana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam war rijal wan nisaa qu'udun indahu lokacin maza da mata duk ana zazzaune a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la'alla rajulan yaqulu bima yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha manzo Allah yace zai iya yuwa fa akwai namijin da yake fadar abin da ya aikata da iyalansa akwai yiwuwar fa a samu matar da take ba da labarin abin da ya wakana tsakaninta da mijinta annabi yana jeho wannan tambayar ko wannan kalubalen fa arammal qaumu ai sakatu wa lam yujibu sai gurin yayi tsit mutane suka yi shiru suka kasa ba da amsa fa qultu asma'u binti yazid tace ni ne na iya karfin hali na ba da amsa sai nace ai wallahi ya rasulullah ko i wallahi ya rasulullah ma'ana eh wai amaikin Allah wallahi haka yana faruwa ana samun mazan da suke fadar sirrin matan su a waje ana samun matan da suke fadar sirrin mazajen su a tsakankanin su innahunna la yaqulna lalle mata suna fada gaskiya a cikin hirarrakin mata zaka ji irin wannan wa innahum la yaf'aluna kuma su ma mazan hakika suna aikata haka qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala taf'alu yace to kar ku kare yin haka ku daina yin haka fa inna ma zalika domin yin hakan masalu shaytan kaman fa misalin wani sheidani ne laqiya shaytanatan ya hadu da wata sheidani ya fi dariqin akan hanya fa gashi ha ya sadu da ita abinda mutun ya aikata fa kenan wannan labarin da ka bayar fa kamar wanda kake ba labarin sa a gaban sa kai abun wanda kike ba labarin kamar kina nuna mata majigi ne da kuma irin abin da ya wakana kamar tana tsaye kuka yi abin kike ga mata to ba wani mai hankali ko da zai yi irin wannan ka to barar ba wani wanda yake da sanin ya kamata da zai irin wannan rashin tunanin da rashin lissafin Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin mujalladi na 6 shafi na 456 wa qala hakimul libnihi wani mai hikima yace wa dansa ya bunayya la tujami zawjataka amama an-nas yace ya kai dana karka dinga tarawa da iyalinka a gaban mutane karka yi mu'amalar aure da iyalinka a bainar jama'a fa qala al-ibn kaga wata magana ta hikima sai dan yace wa hal yujami'u aqilun zawjatahu amama an-nas baba yanzu a iya samun mutum mai hankali yayi mu'amalar aure da iyalinsa kuma a gaban mutane فقال الحكيم نعم سيو نمي حكمه يتي قري كو اذا نشر اشرار الاسرار الفراش لغيري idan ya yada ko ya tona sirrin shimfuda ga waninsa abinda yake ma'ana duk wanda ya yada sirrin shimfidar sa ga wani to ai kaman wanda yazo yayi mu'amalar irin ta aure a gaban mutane ne da iyalinsa wajalasa arabiyun bihi shay'un min al-abath baina asdiqai yasifu lahum jima'ahu li zawjati wani balaraban kauye ya zauna dama yana da wani abu min al-abath wato na rashin tunani ko rashin lissafi ko sanin ya kamata baina asdiqaihi ya zauna tsakanin abokansa yasifu lahum jima'ahu li zawjati yana sifanta musu irin yanda yayi mu'amalanci matarsa wa ma tasna'uhu zawjatuhu da kuma irin abinda matarsa ta dinga yi min harakatin na motsi wa aswatin da sautuka asna al-jima' a daidai lokacin wannan mu'amala faqama ahadu aqaribi zawjati sai ɗaya daga cikin ƴan uwan matar ashe yana gurin sai ya miƙe wa darabahu ala ra'si kawai sai ya ji duka a kansa kawai wannan dan uwan matar sai ya dake shi akai thumma qala lahu sai ya ce da shi khayyabaka Allahu ja'alta kullu asdiqaika yatamannaina az-zina bi zawjatik yace Allah wadaranka yanzu kai da kanka ka sa wato abokanka suna burin yin zina da matarka abinda kai kenan yanzu kamar kana so abokanka su dinga burin su samu damar yin zina da matarka kenan me hikimar yin wannan magana da kake wannan wani irin rashin tunani ne da rashin lissafi sirrinku da Allah ta'ala ya lullube ku ya rufa muku asiri ba wanda ya sani ka zo ka dinga bada labari wannan kuskure ne a addini ba daidai bane kuma duk matar da ta samu miji mai irin wannan gaskiya ba ce sa'ar miji ba kamar yanda duk namijin da yayi rashin sa'a ya samu mace irin wannan mai surutu komai sai ta fada har kwanciyar su da komai wannan shi ma gaskiya bai sa'a mata ba gaddul basar sai kuma rintse idanu annadaratu sahamun masmumun fahadhar an yusibaka aw tusiba bihi annadaratu kallo sahamun masmumun wata kibiya ce mai dafi fahadhar an yusibaka kai hatara ka da wannan kibiya ta same ka aw tusiba bihi ko kuma ka samu waninka da ita lalle kallo da kake kallon sa to wata kibiya ce kuma kibiyar akwai dafi a tattare da ita da aka dinga hattara kada wannan kibiyar ta same ka ko kuma kai kada ka harbu waninka da wannan kibiyar qala ta'ala Allah ta'ala ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun Allah ta'ala ce ka gaya wa mu'minai maza yaghuddu min absarihim sirintse maganansu sirintse daga ganinsu سوره النور ايه 30 وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله على عينان زناهما النظر النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa kataba ala ibn adam nasibahu min az-zina an riga an rubuta wa dan adam rabansa da zai samu na zina mudirikun zalika kuma zai riski wannan raban na salama hala babu makawa mudirikun zalika la mahala babu makawa fala'ain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lafazin yace fala'ainu zinaha wato ido zinarsa shine ainihin wato kallo waliyadu zinaha lams hannu zinarsa shine tabawa ko shafa wan nafsu tahwa zuciya tana sha'awa amma abinda ke gaskata wannan ko ya kareta shi shine farji an gane ko wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1412 Imam Tirmidhi hadisi da hadisi na 1779 Imam Al-Bukhari ma ya fitar da wannan hadisin da lafuzza da dan bambance wato dan kadan sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithi a cikin ainihin wato silsila as-sahiha. Allah madaukakin sarki ya halicci mutane a cikin wannan rayuwa dan ya jarabce su ya kuma gwada su. Duk wanda ya yi wa Ubangijinsa da'a ya saba wa son zuciyarsa, to sakamakon sa aljanna a lahira. Wanda ya saba wa Ubangijinsa ya biye son zuciyarsa zai zama daga cikin yan wuta. A cikin wannan hadithin Abu Huraira yana bada labari radiyallahu an cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ibn Adam, dukkan wani dan Adam da ka sani, ai kutiba alaihi fil lauhil mahfuz, an riga an rubuta masa a lauhil mahfuz, asaba mina zina la mahala, wato wani alhaki da zai samu, wanda silar samun wannan alhakin daga zina ne, wannan babu makawa. Ai waqa'alahu min dawa'ihi, wal ma'ana abinda ake nufi annal insana, mutum musibun zalika zai samu kansa a cikin haka, wala mafarra minhu, kuma ba zai guje wa hakan ba. Faqad quddira alaihi nasibun min az-zina, an riga an kaddara masa sai ya samu wani kaso ko ya yake, wato wanda wato zina ce ta jawo wannan. Fa huwa mudrikun zalika an-nasib, kuma lalle ya sani sai ya riski wannan raban nasa. Wa murtakibun lahu, kuma sai ya aikata wannan laifin da zai samu wannan raban bila shakkin. Wal umurul muqaddaratu la budda min huquqiha, su kuma al'amuran da Allah ya riga ya kaddara su babu makawa sai sun faru. Fal aynu zinaha an-nazar, ido dai kaga zinarsa kallo. Bit tadalluyi ila ma harramahu Allah, ta hanyar kallan abinda Allah ya haramta, min an-nazari ila an-nisa, na kallan mata. Yanzu mutun ya ce bai taba gani ba, bai taba kallo ba. To kaga wannan kallon da mutum yayin nasibu din kenan. Din yanda mutum yake kakkaucewa yake dan abin nan za ga wata rana sai ya kalla. Wa ma yad'u ila al-fahisha, da dukkan abin da zai ja hankalinsa zuwa ga aikata al-fasha. Wal yadu zina al-lams, ai idha massat ma yahrumu alaiha, in hannu ya taba abin da ya haramta a gare shi shi ma yayi zina. Wan nafsu tahwa, zuciya ita kuma ita ce take so, wato hadith take kuma zantar da wannan abun a cikin zuciyarsa, a cikin ta. Ai targabu fi zalik, ma'ana zuciya ita ce take kwadayin haka, wata shtahihi kuma take sha'awar haka. Wala allal murada bin nafsi hiya al amaratu bisu, wata kila ana nufin zuciyar da ake magana anan ita ce irin zuciya amaratu bisu, wanda take umarnin mutum da aikata mummunan aiki, wanda take kwadaitar da mai yin ta ma'abocinta akan haram. Wa yusaddiqu zalika aw yukadhibuhu al-farj, abinda ido ya gani ko hannu ya taba, to abinda ke gaskata abinda ido ya gani shine farjin mutum. Ala fi'lil jawarih bizina, wajen aiki da gabobi wajen yin zina, wal wuqu'i fihi, da kuma fadawa cikin zinar, to farji shi zai gaskata haka. Aw yamtani'u, ko kuma yaqi, fa yakunu mukadhiban limaktasabahu al-jariha, sai zama yana mai ƙaryata abinda wannan gabar ta ne take kokarin aikatawa ko take kokarin jawo masa. Wa hadha min babil bayani linnasi, wannan hadisi babi ne na biyo mutane bayani, bi ma'asil jawarihi, gaba da saban da gabobi suke aikatawa, hatta yajtani buha, dan mutane su nisanci haka. Wala yaqu fiha, kar su fada ciki. Wa hadhihi al-umur, wadannan al'amuran, ido da aka ce zinarsa kallo, hannu zinarsa tabawa, wannan al'amura ne hiya muqaddimatul wuqu'i fi zina, su ne kaman muqaddima ta afkawa cikin zina. In dai mutum baya hattara da idansa, baya kaffa da idansa, to ya kama turbar aikata zina. Lakin idza lam yusirra al-insanu alaiha, amma idan mutum da ya gani ko irin bagatatan ne ya dauke kansa, baya dogewa akan hakan, wato idza lam yusirra al-insanu alaiha wa lam yajtahid fil wusuli ila al-fahisha, amma in mutum yana baya dogewa akan kallan, sannan baya kokari wajen isa zuwa ga aikata al-fasha din, fa inna hatu kaffaru bil amali salih, to irin wannan laifuffukan ana kankare su da ayyuka nagari, min al-istighfari, na istighfari wa tauba, da tuba, was salati, da sallah, wa ghairi zalika, da wannan haka. Wa amma idza kana al-insanu musirran, amma mutum kawai zuwa yake ba ya kafe kan kallayi, ko ya samu kan kwalabaci, ko ya samu tijection, kawai ya zo ya zauna kawai yayi ta kallo sarransa wayantahizul furasa yana ta kokarin ribatar wata dama wayata wayata wato hayyanuha hatta ya qafil fahisha wa lam yatrukha illa bi sababil ajazi wato yana ta kokarin samun damar ya aikata alfasha ba abin da ya hana shi ya aikata wannan alfasha sai sababi na al-ajzi an al-wusul ilaiha rashin samun damar da zai isa zuwa ga zinar shi kadai ya hana shi ya aikata zinar amma da zai samu wannan damar da ya aikata saboda yanda ya ba idan sa ya saka masa ragama yake kallon duk abin da yake so fa inna tilkal af'al allati yaf'aluha dukkan ayyukan da mutum yake aikata min kalamin nazance da yan mata aw lamsin ko tabawa aw mashin ko tafiya wajen su fa innahu yu'akhadhu biha lalle mutun za a kama shi duk da wannan in dai ba da niyya mai kyau yake ba balli anna hadhihi domin waɗannan abubuwan zuwa zance kai ta hira da ƴan mata kamar yanda malami Alal yace wan nazaru ila al ajnabi yace ko wata ladzudhu bi kalamiha to kaga wannan shine kawai mutum ba aure zai ba kawai wanka kawai je sallamo ƴan mutane sai ya zo ya ta jin muryarta mai dadi ya ga kwalliyarta kaza wannan dai yana daga cikin abin da za a kama mutum duk kallon da ya mata duk magana mai dadi da ya ji za a yi masa hisabi akai li anna hadhihi a'malun domin wayannan ayyuka ne wa harakatun maqsulatun wa muta'ammada wa muta'ammida ayyuka ne kuma motsi ne wanda mutum da nufi yayi da gangan wa gada kharaja wa kay fi zuhud عن ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان من الرجل في ثلاثه واتو انا غاني شيطان ا cikin mutane a abubuwa guda uku fi nazarihi wa qalbihi wa zakarihi fi nazarihi wa qalbihi wa zakarihi wato ana gane mutun sheitani ne a abu uku kallansa zuciyarsa wato mazakutarsa ma'ana al-aurasa wa huwa min al-mar'ati fi thalathatin fi basariha wa qalbiha wa ajuziha haka shi ma ana gane shi mace sheitani ya ce a abu uku ita ma a ganinta a zuciyarta a al-aurata da haka wannan hadithin dai akwai at-tahdhiru min al-wuqu'i fil af'al al-mu'addiya ila wuqu'i fi ila al-wuqu'i fi zina wannan hadithin dai yana wato tsawatar da mu da kuma tsoratar da mu game da dukkan wasu ayyuka da zamu aikata waɗanda za su kai mu zuwa ga afkawa cikin zina wal iyazu billah to wayannan gaskiyar magana ababa ne wanda ya kamata a yi hattara da su wanda daga ciki akwai kallo shi yasa anan kaga bala yake cewa ka taba alabni adama nasibahu minaz zinala mudrikun zalika la mahala sai aka ce ala aynanu zinahu man nazar wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa يحذر الذين يجلسون على الطريق من ذا الله ينا جن كن ينا tsoratar da mutanen da suke zama akan hanya ba su da gurin zama sai kan titi sai kan hanya fa idza abaitum illa al majlisa man ذا الله ce in kun dage kun kiyarda ku kaucewa kan hanya kun ce sai kun yi zaman majalisa zaman kan hanya fa adu tariqa haqqan man ذا الله ce to ku bawa hanya haƙinta qalu sahabbai suka ce wa ma haqqu tariqi ya rasulullah menene haƙin hanya ya ma'aikin Allah qala gaddul basar kar ya zama an tambara majalisar da kallon mata mata sun gane kowa ma in dai ba tsotsayi ne ya biyo da ita ba ma ta san biyowa mata ba sa san biyowa saboda suna tahowa tun daga farkon tahowar su har su kure akan idananka to in kai haka zaka jawo kanka bala'i akan zaman majalisa domin duk kallon da kai za ya ma hisabi akai ina dalili ka dinga jawo kanka musiba da wannan gara kai zaman ka a masallaci ko ka tafi gurin sana'a ko kai zaman ka a gida amma zama a bakin hanya inda mata suke kaiwa da komowa to lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka ce har sai kai zaman majalisa zaman kan titi to ka ba ka kame idaninka wa kaful adha da kuma kamewa ga barin cutar da mutane kar ka dinga gulman mutane kar ka dinga duk wani abu da zai cutar da mutane wa raddu salam da kuma mai da sallama والامر بالمعروف ده امرني ده كيكياوا والنهي عن المنكر ده كما هنا منكري wannan wajibi ne ga duk wanda yace zai zama majalisa dole in kun ga abin da bai dace ba ku tashi ku tsawata za a yi wa wani kwacen waya duk ku tashi gaba ɗaya ku hana in an kwace ku karbe ku tatta ku rike wanda ya kwace waya ku abunna amma kuna zaune majalisa a gaban ku yarinya ta zo wuce an kwace mata waya wani ya zare makami ya kwace waya me amfanin zaman ku a majalisa daga cikin abin da aka ce ku yi tunda kun ce sai kun yi zaman majalisa ba ku yi ba akwai annahyu anil munkar wata ta fito da daman mun kaya ku ce wallahi ta koma ta canzo kaya aikin hizba ba zaman bakin titi za ku yi ba aga gani nabi da ku ce sai ta koma lalle lalle indai tanan za ta wuce to sai ta je ta sako hijabi sanan duk wanda ya sallama a maimar da sallama wata ke ummu salama radiyallahu anha qaila ummu salama radiyallahu anha tana bada labari tana take cewa kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace na kasance ina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa indahu maimuna akwai maimuna a wajen fa qabala ibn ummi maktum sai ga ibn ummi maktum ya taho kuma mun san ibn ummi maktum sahabi ne wanda yake baya gani ma'ana yana da larurar makanta wadhalika ba'da an umirna bil hijab ummu salama tace wannan kuma abu ya faru ne bayan an yi umarce mu bil hijabi da hijabi ma'ana bayan ayi hijabi ta sauka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya hijabi ma'ana ku sanya kariya tsakaninku da shi ku kauce ku bashi guri fa qulna sai muka ce ya rasulullahi alaysa huwa a'ma ya makin Allah ai mun ga makaho ne wa huwa la yubsiruna ai ba zai ganmu ba wala ya arifuna bai san mu ba ma fa qala sai manzo Allah yace to naji shi makaho ne afa qum ya wani antuma kuma makafi ne alastuma tubsiranihi ku ba kuna kallon sa ba wannan sai ya nuna maka ashe hana kalle kallon ba iya namiji ba shi yasa ayat alqur'ani ma da tace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ai ta kuma cewa wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna da haka ba wai ana nufin maza ne kawai masu kallo ba su ma za ka gansu suna kalle kallon wani lokaci ga niqabi amma tana ta kallon mutane a cikin niqabi an gane ko tana shiga gida sai ta ce yanzu nan na ga baban su'ana da su'ana suna zaune da wani wajen har da wani ma na dade ban gan shi ba nan ku duk kun ganta a cikin habi ta wuce Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadithin hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da tare daga sira gani kare kwa kare ko Imam al-Bukhari ko Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na 6343 Imam Muslim hadisi na 2657 wa qala ibn Abbas radiyallahu anhu ba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa ash-shaytan min ar-rajuli fi thalathatin shine ka wanda muka karanta da za a sharhin wancan hadisin ash-shaytan min ar-rajul fi thalathatin shaytan inda yake gamawa da mutum a wurare guda uku ne fi nazarihi wa qalbihi wa zakarihi duk wanda yafi karfin shedan a wadannan abubuwan guda uku alhamdulillah ya tsallake yafi karfin shedan fi nazarihi a kallansa baya yadda ya kalli haram wa qalbihi da zuciyarsa sannan wa zakarihi da kuma ainihin wato zakarinsa wa huwa min almar'ati fi thalatha game da mace kuwa cikin abubuwa guda uku ne fi basariha wa qalbiha wa ajaziha ganinta zuciyarta al'aurata wa qila li'arabiyyin an tambayi wani balaraban kauye mazzina indakum wai ku a kauye me tace zina a wajen ku qala an-nazar yace kallo mana san mutumin kauye ba kwana ko aka ce ku me kuka dauka zina yace kallo fa qila lahu sai aka ce da shi laysa hadha az-zina indana amma wannan ba ita ce zina ba a wajen mu قال الاعرابي سيبا قوي يچه وما هو تو ميتچه زنا كو ا وجن كو قال ان يجلس بين شعبها الاربع شينه متين يزاونا تسكانن غبوبن مچه غدا هدو قال الاعرابي سيبا قوي يچه ليس هذا زانيا وانا با مزناچي بني هذا الذي يطلب الولد وانا مي سان هايو ا مي مي نيمان داني da aka su a wajensu da kayi kallo to kayi zina ka gane ko yawa aka ce ai zina abinda take nufi abinda ake nufi da zina ai shine mutum ya mu'amalanci mace yace a wannan ai mai neman da ne lokaci ya shiga sai mu tashi al-ikhtilat insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.